bai cewa Ubangiji masani ne da kowane abu. Daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Zuwa sauƙaƙaini ne zai rushe Ka'aba a ƙarshen zamani. Wanda zai fito ne mutum daga Habasha. Daga Aisha Allah ya yarda gare ta. Abdullahi huwa mubarak qala akhbarani Muhammad ibn Abi Hasan an zuri an gosa an Aisha radhiyallahu anha qalat tace
babu yasumuna ashura'a
sun kasance da suna yin azumin ashura kafin a farlanta wato a farlanta ramadana ya kasance ranar ashura shine wanda ake al'ada yi wa wato Ka'aba sutura yayin da Allah ya farlanta azumin ramadana
ga
Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga yana so zai yi azumin wato ashura ya iya yi wanda yake ganin zai ba azumin ashura sai ya bari
an qatada ta ana abdullahi bin abi utbata ana abi ta'ib al-khudri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala
daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
la hujjanna al-baytu
lallai za a zo a ziyarci daki mai alfarma
wala ya'tazirunna ba'da khuruji yajuj wa majuj
lallai za a yi aikin umara koda bayan fitowar yajuj da majuj
na ba a hu abanu wa imranu
abanu da imranu daga gata da sun masa mutaba ya ce, Alkiyama ba za ta tashi ba, har sai ya kai matsayin da ba wanda zai je ya aikin haji. Amma ruwa ya farko ita ce tafi yawa. Ya ji daga gare shi, babin da yake magana kan sutura Ka'aba da ake yi.
Haddasana Sufyanu, haddasana Wasil Ahjabu, ana riwa ilin qala, jitu ila Shaybata.
Na zo wajen Shaybatu.
Haddasana Qabisatu, haddasana Sufyan, an Wasil ana riwa ilin qala qala jalastu ma Shaybata ala al-Kursi.
Yace mun zauna tare da Shayba bin Tsafa kujera sai Ka'aba ta cikin Ka'aba. Sai yace, hakika Umaru ya tsaya ya zauna a wannan wajen da kake gani Allah ya yarda gare shi. Sai yace, hakika da na yi niyya cewa ba zan bar wai zinare ko azurfa ba a jikin Ka'aba da aka yi ado da shi sai ko na mai da shi kuɗi na raba talaka magwata su amfana da shi. Sai na ce, ai, abokanka guda biyu ba su aikata ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba, haka sai na Abubakar, don haka shi ya halatta a yi wa Ka'aba ado da zinare da azurfa. Ya ce, ruwa su kuwa ɗinnan guda biyu sun kai inda sun kai a cikin zama wasu mutane da kuma su nake koyi a cikin rayuwata. Babin da yake magana a kan zamani zai zo wani izo izo rushe Ka'aba. Uwar muminina na Aisha ta faɗa Allah ya yarda da ita. Za Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Wata runduna za su yaƙi Ka'aba. In sun taho yaƙan Maka sai a yi kisfe da su.
بن
الأنس حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يشي كي كاتي نقى نقاشي شي متمن نزي زو زو سويكة تيني وان ديكي زي روشي كعبا متن نبقي وان ديكي مي فاد فزكا zai rushe ta wato a dutse bayan dutse dutse bayan dutse
hadda saniya a tsana ya yi duk bukair hadda sanan laiki an yunusa a ibn shabi an sai ibn musayyib anna ba hurayra radiyallahu anhu qala
to abu hurayra Allah ya dade shi yace
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace
yuqarribu al-ka'bata sawiqat
wani da ake kira zo sauyi kace ne zai rushe Kaaba za a yi shi ne a Habasha
babu ma su kira shi Lahajar al-Aswad
babu abin da aka bada a cikin falal Lahajar al-Aswad
hadithana Muhammad bin Katsir akbarana Sufyan an al-Amashi an Ibrahim an Abid bin Rabi'ata an Umar radiyallahu anhu
an kama daga Umar Allah ya dade shi
annahu ta ila Lahajar al-Aswad
yazo wajen Hajar al-Aswad zai tumbance shi ya tumbance shi yace
inni a'lamu annaka hajarun
na san kai wannan dutse ne
la tadurru wa la tanfa'u
baka amfanarwa baka cutarwa
walau da anni ra'aytu an-nabiy sallallahu
alaihi wasallam nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tumbanta ka ba da ba zan tumbace ka ba
babu igiragi
aka ce sayyidina Ali ya ce yana cutarwa yana amfanarwa illa iyaka abinda sayyidina Umar ya faɗa ya faɗa ne dan itoshe kofar waɗanda za su yi wani zaton daban domin a jahiliya mutane suna bautar gunki da ake da dutse sun zai fita hanya in ya ga dutsen da ya burge shi sai ce wannan ne Allah sai dinga bauta masa to an raba su da bautar gunki an ce su bauta Allah an ce su kalli daki mai alfarma sun zo kuma a jikin daki mai alfarma an ware wani dutse ana tsotsarsa ana girmama shi to kada wani zuciyarsa ta bashi cewa ko shi ne Allah to shi yasa yake wa mutanen da suka zo su gane cewa wannan dutse ne ba wai ana tumbantar sa dan a matsayinsa dutse ba a'a cutar da zai yi ko amfanin da zai yi duk ya kasance ne daga Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yake kawo wannan dan ya kautar da tunanin wanda za su bashi tasiri am
babu gida gidbaiti
amma akwai hadisi da zo cewa shi dutsen Hajar al-Aswad yana yin shaida ga duk wanda ya taba shi da cewa ya shafe shi kuma Allah zai bashi aljanna kuma an ce shi kamar wato dama ce ta Ubangiji a bayan ƙasa ba dan abubuwan da jahiliya da kuma wayanda suke mushrikai suka zo suka tattaba shi ba da duk wani mai larura idan ya taba shi sai ya warke duk mai bukata idan ya taba shi sai Allah ya biya masa na'am
babu gida girbayyici
babu kulle dakin Kaaba
wai salli fi ayyana wayil baiti
kuma idan mutum ya shiga Kaaba ana iya yin sallar nafila a ciki ko ina aka kalla wannan shine fahimta mafi yawan malamai amma akwai kaɗan daga malamai da suka tukan cewa ai duk inda za a yi sallar nafila ku za a iya yin farilla don haka ashe kenan za a iya yin farilla a ciki wannan magana kaɗan daga cikin malamai suka tafi amma mafi yawa sun tukan cewa ai nafila ake don ba a taɓa rawaitowa annabi ya sallar farilla a cikin Kaaba ba.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال
دق بابا سيتي
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت
النبي صلى الله عليه وسلم يشق داكي من الفرما
وأسامة
بشيد أسامة بن زيد بن بلال
وأسامة بن الألحى
بشيد أسامة بن الألحى
فأغلقوا عليهم
suka kulle kofa a gare su yayin da suka bude kofa ni ne farkon wanda ya shiga cikin Kaaba na haɗu da Bilalu ana fitowa na tambaye shi shin annabi da ya shigo cikin Kaaba ya yi ku sallah ya ce kwarai kuwa tsakanin wato al'amudai guda biyu wanda suke na ɓangaren dama babu da yake bayanin yin sallah a cikin Kaaba
Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah akhbarana Musa bin Qubata annabi an bin Umar radiyallahu anhu ma annahu kana idza dakara al-Kaaba
ya kasance idan ya shiga Kaaba yana tafiya sai tumfuskar sa yayin da ya shiga yana sanya kofa a bayansa yana tafiya ya zama tsakaninsa da bango wanda yake sai tumfuskar sa kusan kamar zira'i uku sai sallah a ciki yana kirda dan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bilal ya bashi labari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki babu laifi ga daya yi sallah a cikin kowane bangare na cikin Kaaba babu wanda bai shiga Kaaba ba Abdullahi da Umar ya kasance Allah ya dade shi yana yin aikin hajji da yawa amma ba ruwansa da cewa wai sai ya shiga Kaaba dan wani abin da yawa akan bar shi dan cewa an yi mutane za su shiga cikin takura da matsi yanzu an ce lallai an je maka sai ya shiga Kaaba to mutum nawa za a kashe حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله
حدثنا اسماعيل بن ابي خالد انا عبد الله بن ابي اوفى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما صلى الله صلى الله عليه وسلم يا عمره يا دواتي da daki
صلى خلف المقام
ايه صلى باب مقام ابراهيم ركعه بيو
وما او من يسرون من الناس
a tare da shi akwai wanda yake kare shi daga mutane wani mutum yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
adakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'abaka
manzon Allah za ya shiga ka'aba ne ita ba zai shiga ba
babu makka fara
kaga da annabi ya shiga duk wanda yace sai ya shiga to ko kawai da za ai wajen shiga Allah kadai sannan da za a fishi
babu makka fara kina wayil ka'abati hadathana abi mu'amar abu mu'amar hadathana abdul warith حدثنا ايوب حدثنا كرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
شو النبي صلى الله عليه وسلم
لما قدم
يعني ده يغباتو
ما اي ركن البيت
سي يجي شيغه داكن الله مي الفرما
في الاليات
اتكي سنن دي سكا كفه حجا ai akwai guma ka sannan a cikin shi yasa bai shiga ba
ba amara biha
sai dai umarni da kuma kan da suke ciki aka fitar da ita
surat ibrahim
aka fitar da wato sura ta annabi ibrahim da aka yi da annabi isma'il a hannun su akwai wato kyamare da suke neman sa'a da su Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah wadaran su
amma wallahi kar alimu annahu
lamarin da sha'anin sun sani na rantsi da Allah annabi ibrahim da isma'il ba su amfani da kyamare ba su taba daukar kyamare ba sannan bayan an gusar da guba kan ne ya shiga cikin dakin Allah mai alfarma ya kafara a cikin sassan sa amma bai sallah ba cikin sa cikin wannan ruwayar
babu kaifa kana fadikur ramli
babu da yake bayani yaushe aka fara yin sassarfa a cikin dawafi na wato dawaful gudumi
hadathana sulaiman bin harbi hadathana ammar ibn zaid an ayyuba an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala
da abdullahi bin abbas Allah ya dade su yace
qala rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabansa
ajima rasulullahi
annabi ya gabato da shi da sahabbansa
mushrikai
suka ce
innahu yaqdimu alaykum wafdun wa ala
labarin da sha'anin wasu mutane da zazzabin mutanen mai wa zazzabin madina ya kankare su za su gabato a gare ku ma'ana qurayshawa suna yada propaganda ga ɗan uwansu da suke zaune a makka mun yi alƙawari annabi za mu ba shi dama izo a kaaba i dawafi yayi umara to kada wannan ya dauke ku ku tsaya ku gani mutanen nan za su zo alhali zuwan su da suke Madina duk sun kare zazzabi ya kankare su annabi da ya samu wannan labarin sai ya umarni an yar mulul ashwaɗa salasata yace abinda za a yi idan mun je za a yi dawafi na uku guda bakwai na farko to a guda ukun farko ku tafi da sassarfa da gudu gudu sauri sauri da nuna ƙarfi da nishadi tunda kamar za mu ci wabu amma idan an kewayo wajen hajar wato rukuni limani sai su taho a nitse ba abin da ya hana cewa su yi sassarfan baki daya a cikin kewayen sai ko dan wanzar da nutsuwa a gare su kada ya zamanto sun yi ba wato nutsuwa tare da su babin da yake bayani yanda ake tsotsan hajar al-aswad yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato maka farkon dawafi da farko da kuma sassarfa su uku
hadda sana asbagu bin al-faraj
na'am
bana na bin wahab an yunusa an ibn shahab an sari min an abi radiyallahu anhu qala
Allah ya dade shi yace
ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu
na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yazo maka idan ya tsotsa hajar al-aswad farkon dawafi da yake yi yana yin sassarfa sau uku ko foti kenan yana yin sassarfa ko foti sau uku a cikin dawafi bakwai eh dan a nuna kafirai cewa har yanzu fa akwai karfi a cikin musulmi babin da yake magana wannan ko foti din da ake yi a aikin haji to haka ma umara ana yi amma fa a gane ba kowane dawafi ne ake ba sai a dawaful qudumi sannan kuma dawafi uku daga cikin bakwai ne ake yi sauran ku sai a yi a nitse sauran dawafuffuka dai a nitse ake yi na'am
hadathana muhammad hadathana surayth bin nu'man hadathana fulayhum annafi'un adbil umar radiyallahu anhu qala
daga abdullahi dan umar Allah ya dade su yace
annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam salasata
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake waye guda uku
kuma shahar ba'adan
yayi kuma wato gaggawa kenan shine sa'a yayi gaggawa a kewaye uku sanan ya tafi ne sa'a kewaye hudu aikin haji da umara
sabu awullai
laysa min sari yamma mutaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam
hadathana sa'id bin abi maryam akhbarana muhammad bin ja'far
bin abi kathir
akhbarani
umar dan hadabi da Allah ta tabbata gare shi yace
rukuni
yace in ga rukuni wato na dakin kaba na rantsi da Allah rukunul hajar al-aswad na san kai dutse ne ba ka tusawa ba ka amfanawa ba dan ni naga ubangiji subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ba ya tutse ka da bazan tutse ka ba sai tutse shi sannan yace menene ya tabbata a gare mu da sassarfa ai ta dai mun kasance mun ga mushrikai tare da shi ga shi ubangiji ya halakar da su ma'ana abin da suke fada mun san abin da yasa manzon Allah ya umarni yake wannan hukunci din saboda kafirai daga karfin musulunci da musulmi saboda haka yanzu ku gashi an gama da kafirai yanzu ai ba su anyi ba sannan yace to kuma dai abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ma san mu ba abin da annabi yayi saboda haka an ce ga inda annabi ai magana ta kare idza sara khairul khalqi wa in halla yawman fal masir ba'idu in an ce ga abin da annabi yayi ai magana ta kare saboda haka sai ce tunda dai annabi yayi kuma haka aka yi hakan zamu dinga yi nan ne malamin sulfiki suke cewa anan inda ake cewa ita illa tana tare da wato hukunci wujudan wai idaman to amma a irin nan sai a ce zahabatul illa wa tarakatul ma'lula illar da tafa ake yi ta kauce amma kuma abin da ake yin ba a fasa ba saboda wannan dalili daga abdullahi dan umar Allah ya daɗe su ya ce ban bar tsohon hajar al-aswad wa innan rukunin guda biyu ba a cikin tsanani ko a cikin yalwa tunda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsotson ta ban daina bari ba sai na ce na biyu wai ibnu umar yana tafiya a litsani tsakanin rukunin yamani izuwa hajar al-aswad sai ya ce dan ya ba shi dama ne cikin sauki ya tsotsa hajar al-aswad yake towa a litsani babin idan cikowa ta yi cikowa idan kana da sanda za ka iya sa sandarka ka taɓa hajar al-aswad sannan ka tsotsi sandar taka daga abdullahi bin abbas Allah ya daɗe shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaya a cikin aikin haji na bankwana alfarakuminsa yana tsotsar rukuni na hajar al-aswad da kwagirinsa darawar juye masa mutaba daga ibn aqil zuhri an ammihi babin wanda shi ba ruwansa da ya taba wani abu a jikin kaba in ba rukuni guda biyu ba rukunin yamani da hajar al-aswad cewa shi ya ce ba abin da yake kiyaya daga ɗaki rukunin wato sai na ma'awu ya kasance yana taɓa kowane ɓangare ibn abbas Allah ya daɗa su ya ce ai wa'annan rukunin guda biyu ba a shafa su sai ya ce ni a wajena ba wani abin yarwa a jikin ka'aba komai mai albarka ne ibn zubair Allah ya daɗa shi ya kasance yana shafan kowane rukuni na jikin ka'aba amma zai da ka zo aka tsawa ta ringa haram 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 kaga sun bar wannan sunnan kenan
حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن خالد بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه ما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم
بان النبي صلى الله عليه وسلم با yana tsotsa a jikin dakin Allah mai alfarma sai ko rukuni guda biyu na bangaren dama
babu tabayyin hajar
babu yanda ake sumbanta dutsen hajar al-aswad
حدثنا احمد بن
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقة أخبرنا زيد بن أسلمة عن أبي قال رأيت na ga Umar dan Haddabi Allah ya yarda da shi ya sumbanci Hajar al-Aswad ya ce ba dan ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba da ba zan sumbace ka ba shi ana sumbanta malaman malikiya suka ce min qairu taswitin za a sa baki a tsotsa ba wai za a tsotsa har kuma a ji sauti ba
حدثنا مسدد حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سألت رجل ابن عمر رضي الله عنهما
قال رجل وانا متي يا تنبي عبد الله بن عمر الله يدي ده سو
على الاسلام الاجري
دغ حكمين تصا حجر الاسود
قال
سي عبد الله بن عمر يتي
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم
دغ منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا تصا حجر الاسود
ويقبله
ينا كما سنبنتسا
قال
يتي nace ba labari idan cikowa ta cikowa ba labari an rinjaye ni sai da kokawa ba zan iya taba ba sai yace
araitu bil yamani
eh wannan ka sanya araita din da kake fada yanzu misali ka sanya wannan magana taka a bangaren kasar Yemen ba ruwana da cewa me kake gani me kake gani tunda na ga manzon Allah ya tsotsa ya sumbanta to shine kawai abin yi komai cikowa kai kokari ka tsotsa kai kokari ka sumbanta eh yana sumbanta sa
babu mana ashara ila rukuni
wannan kamar yana nuna kenan in an fata sunnar manzon Allah mutum da ya dinga daina cewa ya kake ganin kaza ya kake ganin kaza kawai irki sunnar annabi yayi man wanda ya nuna izuwa rukuni za a ta alaihi in yazo izuwa gare shi abinda ake nufi idan da cikowar da ba za a iya tsotsa din ba ba za a iya sa sanda ko hannu a taba a dora a baki ba to daga saitin Hajar al-Aswad in ka zo sai ka kalle shi ka daga hannunka da dama kamar nuni izuwa gare shi sai ka dora a bakinka ba tare da ka tsotsi bakin ba ba tare da tabili ba na'am
haddathana Muhammad ibn Musanna haddathana Abu Wahabi
حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
دغا
النبي صلى الله عليه وسلم يا شي النبي يا توافي ده داكن الله مي الفرما كان راغومي بي زو با بي ساركن اليماني حجر الاسود sai ko yayi nuni izuwa gare shi
babu takdir inda rukuni
to shi kansa idan aka zo za a tsotsa din ba kai tsotsa yake ba a'a za a tsaya a kabbara sai an yi kabbara amma nunin ne sai ka tsaya ka nuna ka ce Allahu Akbar sai sai ka dora a bakinka na'am
haddathana musaddadu haddathana Khalid bin Abdullah haddathana Khalid bin Hazza' an Ikrama ta Amin Abbas radiyallahu anhu ma qala
daga Abdullah bin Abbas Allah ya dade su yake
annabi
sallallahu alaihi wasallam ya dawa fi da daki akan rakumi duk sanda yazo rukunil hajar al-aswad yana nuni zuwa gare shi da wani abu da ya kasance a tare da shi ya kabbara Ibrahim dan da amana yayi masa mutaba daga halin hazza
babu man taba bil baiti
babu wanda da yazo masa sai ya wuce i dawa fil kudumi kafin ya koma gidansa wato kafin ya tsaya a gurin da yake masaukin sa sannan ya salla raka'a biyu sannan ya fita zuwa dutsen safa
haddathana asbahu an ibn wahab akhbarani am mungin am muhammad bin abdurrahman zakartu li urwata
na ambata urwatu yace ana aisha ta ba labari
cewa
farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa lokacin da ya gabato wato maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala sannan ya dawafi sannan bai kasance umara ba sannan sai da abubakar da umar suka yi aikin hajji sannan ne aikin hajji tare da abdullahi dan zubairu shi ma dai a matsayin sa na jagora in yazo maka farkon abin da yake farawa shine dawafi da daki na ga mutanen da suke sahabbai muhajirai da ansar su ma abin da suke kenan da sun zo maka abin da suke fara yi dawafi da daki hakika mahaifiyata ta ba da labari cewa ita ta yi araba da aikin haji ta da yar uwarta da zubairu da wani da wani da umara yayin da suka shafa rukunin limani din ta warware
haddathana muhammad bin
na'am
haddathana abu dawrata anaso حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنه عبد الله بن عمر الله يهديه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
شو منزل الله صلى الله عليه وسلم
كان اذا دابا في الحج
يا كسنتي دان ياي دوافي دا ايكي حجي كو عمر فرفا ابن دي يكي غباتوا yanayin dawafi guda uku da gaggawa shi yasa aka ce dawafin gudumi ake buƙatar wannan gaggawar yana tafiya kuma huda a cikin nutsuwarsa sannan ya sujada guda biyu sannan ya dawafi tsakanin safa wato safa da marwa na'am
ni
iya bin arwaye dai annabi bin
umar
radiyallahu anhu da abdullahi dan umar Allah ya dade su annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance da yayi dawafi yana tafi kuma huda ne sai ya kasance yana yin wato gaggawa a cikin kwarin wato kwanin da ruwa yake gucewa a cikin Safa da Marwa idan yana yin tawafi da Safa da Marwa
babu tawafi sai ma'ar rijali
babu idan mata za su tawafi to a bayan maza za su ba shiga za su ci takuda da su ba amru dan aliyu yace da ni
sana abu asim ala ibn jurayj akbarani ala akbarani ala
ya yin da ibn sharin ya hana dawafi tare da mata zai ce ya zai ce zai hana mata dawafi bayan mata annabi sun yi dawafi tare da mutane maza na ce to a bayan tsari ne ko kuwa kafin a saukar da ayin tsari ne ya ce na rantsi da wanda yake rike da lamari na ni ban ma samu manzon Allah ba sai bayan da aka saukar da ayar hijabi sai na ce to ya aka yi matan annabi za su yi cuɗanya da maza sai ya ce a'a ba cuɗanya suke da maza ba Aisha Allah ya dagare ta kasance tana dawafi wato hajaratan min ar-rijali tana mai wato tsarewa daga maza ba cuɗanya da maza take yi ba wata mata ta ce to tashi mu tafi ya uwar muminai sai ta ce daidai je ki ita take ta tafi sun kasance sukan fito ne suna masu canja kamar su da daddare shi dawafin tare da maza kunna iza da kallal baita amma sun shiga ɗakin suna tsayawa har sai sun shiga an fitar da mazaje ya kasance na kan je wajen nana Aisha ni da Ubaydullahi dan Umayr ita tana wato a bar wato makwabtaka a cikin sabu me a cikin tufafi wanda ake ce masa tufafin sabir sai na ce to menene hijabinta a yayin nan sai ce ita a cikin ƙubba take wanda take an yi ta daga saƙar Turkawa tana da wani abin da yake rufe ta tsakanin mu da ita ba abin da ya kasance
wama bainana wa bainaha ghayr zalika
babu wani abu tsakanin mu da ita in ba wannan ba na ga silke a kanta wanda yake mai dabbare dabbare
haddathana isma'ilu haddathana malik an muhammad bin abdurrahman bin nawfal an urwata an bin zubayr an zainaba bint abi salamata an ummi salamata radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat
daga wato ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama tace na kai kara izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni ba ni jin daɗi sai yace ki dinga zagawa ta bayan mutane alhali kina mai haya abin hawa sai na yi tawafin alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a gefen ɗaki shi yana yin karatu yana karanta wa tsoron kitabul mas'ur to al'imin da layi amin
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد مجلس استشاري على
to yayin da wannan labari yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa tattaranta a wato Qurayshawa daga Dafana da sauran Laraba sun hada kai za su zo su yaki Madina kuma suna can sun yada sansani annabi alaihi salatu wassalamu sai ya shiga majalisar shura ya tattaro sahabbai da manya-manya aka zauna
tanawala fi mawri'an
dan a samu wata wato wani mawru'i
na
tsari wanda zai ba da dama kare kai daga ita wannan Madinar bayan tattaunawa mai zurfi da ta gudana tsakanin jagorori da mabuta shura sun haɗa bisa tabbatar da wato shawarar da Salman al-Farisi ya bayar a bita menene shawarar Salmanu ko ya ce
ya rasulullahi
ya ma'aikin Allah
inna kunna bi ardi farisa
mu a kasar farisa
idza
hausarna idan aka tsare mu hadakana sai mu kewaye garin mu da rami yanda doki ba zai iya tsallaka ramin ya zo yake mu ba sai zamanto wannan tsari ne wanda yake mai kyau wanda larabawa ba su kasance su san wannan tsarin ba gabanin wannan shawarar Nabi sallallahu alaihi wasallam a yi gaggawa a cikin zartar da wannan tsarin ya wakilta dukkan bangare guda mutum goma su dinga haɗawa daga wato rami zira'i 40 sai a ware mutum goma a ce ku daga nan zuwa nan kuma daga nan ku ɗauka zuwa nan kuma daga nan zuwa nan musulmi suka tashi da ƙoƙari da dagewa suna haɗin wannan ramin alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗaitar da su yana kuma ƙarfafa musu gwiwa yana tarayya da su a cikin aikin su wannan dan haka kaga wannan yake nuna irin jajircewar sahabbai da juriya a cikin aiki bai suna nuna cewa a'a sai mutum yana da wadata sai ya ci ya koshi sai ya yi kaza ba a'a su gashi ma sai su kwana uku a wajen yaki a wajen wannan aikin ba wanda ya dandana abin da zai ci suna kuma aikin ba su fasa ba balle tana cewa ai saboda ana azumi ba za a zo makaranta ko ba za a yi aikin wahala ba a ina ai sahabbai su jajircewa suke san da ake azumin ga yunwa ga komai sannan ma suke zuwa da aiki mai wahala kuma suke jurewa su yi nasara a kansa na'am ya zo a cikin jami'in sahih buhari da Sahal bin Sadis Sa'idi ya ce mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yakin Handaku alhali suna haka wannan ramin mu muna ciro ƙasa daga ramin a kan wato kafaɗan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana yi yana wannan ƴan baitaka yana Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fa ghafir lil muhajirin wa awata kuma rawai fa ghafir lil ansar wal muhajira ya ubangiji ba wata rayuwa mai daɗi sai rayuwar da aka nufi Allah aka nufi lahira ya ubangiji ka gafarta mutanen Madina da wanda suka hijira an karɓo daga Anas kinan ba laifi dan ana yi ana wani aiki irin wannan ana kuma rera ƴar nashida da za ta ƙarfafa wa masu aikin ƙwarin gwiwa daga Anas dan Maliku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin Handaku sai ga muhajirai da ansaru suna yin haka a washe gari wato a cikin safiya mai tsananin sanyi ba su da bayi da za su ce bayi ne za su yi aikin da za su yi musu wannan aikin aiki ne da kowa zai fito aikin kai da kai yayin da ya ga irin ƙoƙarin da suke yi da kuma wahalar da suke ciki ga yunwa ba a ci abinci ba yau ba a ci ba jiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga cewa akira falamillai ansari wal muhajira ya ubangiji rayuwa ingantacciya ita ce rayuwa wadda aka nufi Allah ka gafara ga waɗanda suke masu mutanen da suka yi taimako mutanen Madina da wanda suka yi hijira su ma sabai sai suka dinga amsa manzon Allah bai'u Muhammada al-jihad ma baqina abada mu ne muka yi wa manzon Allah mu baya'a a bisa zami yaki ba gudu ba ja da baya mutukar muka wanzu har abada ya zo a cikin su daga Barau dan Azumi ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ɗebo ƙasa daga ramin. Haƙura takan rufe ni da gare shi. tana ware tana rufe wato fatar cikin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi mai yawan waka ne sai ji shi yana cewa yana maimaita waka da Abdullahi dan Rawaha yayi shi yana mai ciro turbaya yana cewa Allahumma la anta fahadaina wala tasaddaqna wala sallaina fatinata alaina wa fasit alaqdama illa qaina adbu alaina wa in aradu fainatan alaina ya ubangiji laula anta ba dan kai bada ba mu shirya ba ba waye mu bane ba dabaran mu bace zabin ka ne Allah ka shirya da mu ba dan kai bada ba mu sadaka ba da ba mu sallah ba ka saukar da nutsuwa a gare mu ka tabbatar da digadigan mu idan muka hadu da abokan gaba lalle waɗannan da suka yi wato mu nufi mumuna a gare mu idan suka yi nufin ta da fitina muna ki daga gare su sai ce sannan ya miƙar da sautinsa a ƙarshenta a wata ruwaya lalle waɗannan da suka yi zalunci a gare mu in sun yi nufin fitina a gare mu sai mu ki musulmi sun kasance suna yin aiki da irin wannan tsari na nishadi su suna gogayya da tsananin yunwa irin abin da zai iya keta uwar hanji da hanta Anas dan Maliku ya ce mutanen da suke yin wannan haka na handanku akan samu mutum ya zo da ɗan tafi na sha'ir sai a samo wani nama wanda yake mai wari wanda ba su da komai sai wannan sai a sanya a gabansu alhali mutanen suna cikin yunwa ga abincin yana da muni a halitta a makogaro ba shi da daɗin ci ga mummunan wari amma haka ake ci kuma ake aikin Allah Abu Dalha ya ce mun kai ƙarar yunwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana wannan aikin na handa cewa ba mu ci abinci ba ya rasulullah muka ce ya rasulullah saboda yunwa ma sai da muka daura dutse a cikin mu daidai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga mana cikin sa sai ga dutse guda biyu saboda shi ya fi mu majin yunwa da wannan munasaba ta aikin da aka yi a yakin Ahzab da ya ba tsakiyar yakin handagu akwai mujizozi daga alamomin annabtaka Jabir dan Abdullahi ya ga alamar yunwa a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai je kama wata akuyarsa karama iyanka matarsa ta kama kuma wani kwano ɗaya na sha'ir ta niƙe sannan ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓoye cewa manzo Allah ya taso ya zo a cikin mutane daga sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da baki ɗaya wa'anda suke wannan aiki ya ce ku zo an mana aikin gayya su mutum dubu ne ga abincin kwano ɗaya ne amma aka je suka ci wannan abincin duk kowa sai da ya ƙoshi kuma ta kunyar ta saurar da naman wannan akuya ya saura tana ta farfasowa da nama kamar yadda yake ba a ɗebi komai ba kullum wannan kwano ɗayan da aka kwaɓa ya saura ana taɓa yin gurasa da shi kamar yadda yake baya raguwa yar uwar Nu'man bin Bashir ta zo da tafi na ciki da dabino a cikin wato handaku ta sa babanta don in samu abin da zai ci da kuma wato halinsa ta wuce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya nemi dabino da gare ta ya tabaki annabi sai gutsura shi akan tufafi sannan ya ce duk masu aikin hakan nan su zo suka haɗu suka kewaye ana ci dabinon ana ci yana karuwa ana ci yana karuwa har sai da wanda suke wannan hakan suka gama ci suka tashi suka bar shi dabinon saboda yawa ma hazuba yake daga kan tufafin abin ma da ya fi wannan a cikin mu'jizar da ta faru a yakin handaku abinda Buhari ya rawaito daga Jabiru ya ce lallai ranar yakin handaku muna yin haka sai wani dutse mai tsananin ƙarfi ya bayyana a cikin ramu. Muka zo muka ga Annabi ga wani dutse duk wani gatarin diga da aka fara sai ta lankwashe. Sai suka ce, wannan ai wani dutse ne da ya bujiro a cikin handaku. Sai ya ce, ku je ina zuwa. Maza Allah ya tashi, alhali cikin sabon ɗaurewa ne da dutse. Mun zauna kwana uku, ba mu ɗanɗana abinci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan digar, ya fara dutsen, sai ya koma rairayi wanda yake mai laushi ko mai rufawa. Ai ya koma rairayi wanda baya riƙe jikinsa, da ya ɗaga ya ce Allahu akbar isara. Sai aka ji dutsen ma yayi kabbara ko kuma rairayi. Bara'a bin Azumin ya ce, yaran yakin handaku, an bujiro mana da wani dutse mai ƙarfi a cikin wannan ramin, wanda dindurusu baya iya sarawa a cikinsa. Muka kai ƙarar wannan dutse ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riƙe wannan dindurusun, ya ce, Bismillahi, sannan ya faru wannan dutsen tara, ya ce, Allahu Akbar, an bani mabuɗin sham, na rantse da Allah, yanzu ne ina ganin wato katangunta wanda suke jajaye a yanzu. Sannan ya ƙara farawa na biyu, ya ƙara fare ragowar dutsen, ya ce, Allahu Akbar, an bani mukullin Farisa, na rantse da Allah yanzu ina gano wato gine-ginen biranen ta wanda suke farare a yanzu. Sannan ya fara ta uku, ya ce, Bismillahi, sai ya fare ragowar dutsen, ya ce, Allahu Akbar, an bani mabuɗin ƙasar Yaman. Na rantse da Allah, ni ina ganin ƙofofin sana'a a Yaman a matsayina yanzu. Ibn Ishaq ya rawaito misalin wannan daga Salman al-Farisi, Allah ya yarda da shi. Yayin da Madina ta kasance duwatsu sun kewaye da ita, da duwatsu da gonakai na dabilai ta kowane ɓangare, in ban da ɓangaren kudu ne kawai za a iya shigo musu ta nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa tafiyar wannan runduna mai girma da kuma faɗowar ta Madina ba ta inda za su iya shigowa in ba ta ɓangaren kudu ba. Sai ya sa aka yi haƙa daga ɓangaren kudu, ko musulmi suka fadar da aikinsu a cikin haƙa wannan ramin. Sun kasance suna haƙa ramin ɓawan wuninsu, suna koma zuwa ga iyalinsu da yamma. Har sai da aka gama haƙa wannan ramin, gwargwadon yadda aka tsara aka bayyana, kafin rundunar wa'anda suke masu bautar gunki masu yawa su zo wannan guri, izuwa wato ganuwa ta Madina. Runduna a cikin mutum 4,000 suka fara yi gaba, suka sauka a matattarar da ruwa yake haɗuwa na Rumata tsakanin Jurhu da Zagaba. Ƙabilar Gaɗafana da mutum 6,000 suka fuskanto, da mutanen Najadu a cikin mutum 6,000, har sai da suka sauka a guri da ake ce masa Zanabin da Ƙama, zuwa ɓangaren dutsen Uhudu. Allah ya ce, yayin da muminai suka ga waɗannan tarbukan kafirai da suka haɗu, suka ce, maimakon su tsorata da yawan da suka gani, sai suka ce, wannan shine abin da Allah ya yi mana alkawari da kuma manzansa. Ba shakka Allah ya gazgata, manzon Allah ya gaskiya. Yawan kafiran bai ƙara musu komai ba sai imani da tsoron Allah. Amma munafukai da raunana a cikin zukata, hakika zukata sun raurawa saboda ganin wannan rundunar. Nisan da munafukai suke faɗa da wanda wato cuta ta tabbata a zukatansu, ba abinda Allah ya mana alkawari da manzansa sai ko abinda yake na ruɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da mayaƙa 3,000 daga musulmi, suka sanya bayansu zuwa dutsen Kalbu, suka samu kariya da shi. A gabansu kuma ba abinda yake gabansu sai wannan ramin tsakaninsu da kafirai. Ya zamo abinda yake alama da shi a wannan yaƙin, Amin la yusarun. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya san Abdullah ibn Umm Maktum ay rike Madina ya umarta kuma da mata da waɗanda suke yara ƙanana aka sanya su a kan tsaunukan Madina yayin da mushrikai suka yi nufin kawo hari ga musulmi da kutsawa cikin Madina sai suka samu babban rami mai faɗi ya tsare tsakaninsu da shiga Madina da haka suka koma zuwa gefe daga inda musulmi suka tsare yayin da ya zamo gashi ba su yi shirin irin su tsare da irin wannan gurin baya za su da shi yayin da suka fito daga gidajensu kuma wannan tsari ne kamar yadda suka faɗa wannan wani makin su aka yi wanda Laraba ba su iya shi ba da haka ba su samu dama zuwa shiga a cikin Madina ba a iya tunaninsu mushrikai ya zama ba abin da suke sai kewaye ramin suke da dutsen sun kasa yin gaba sun kasa baya dan fushi suna jin wani nukuɗi wato wata nukuɗawa da take mai rauni dan su ga ko za su samu wata dama da za su iya gangara ta wani bangaren ramin musulmi kuma suka haɗu suna hangensu zuwa wato kewayawar da mushrikai suke ba abin da suke yi sai musu ruwan kibiya suke yi har yadda ba za su iya samun ƙarfin rai suke za su ƙetaro wannan ramin ba ko ba za su iya kutsawa cikin ramin ba ba za su iya tura turɓaya a cikinsa ba ballantana su yi hanyar da za su iya wucewa wanda za ta ba su damar tsallakawa kuma ya zamanto waɗanda suke jaruman ƙurayshawa suna ƙin su tsaya a gefen wannan ramin ba tare da sun samu wata nasara ba dangane da lura da nasarar yadda za a yi ta wannan tsarewar wannan cewa yayin wantanen ka ba ya kasance daga ɗabi'arsu ba ne jama'a da yawa suka fita daga reta a cikinsu akwai Amr ɗan Abdu ɗan Abduwuddin da Ikramatu ɗan Abi Jahil da Zararu ɗan Haddabi da waninsu suka nufi wani guri a cikin inda wannan ramin yake mai kunci suka kutsa don su yi tsallaka ramin dawakinsu suka dinga wato kewaya da su a cikin ƙasar Kanwa tsakanin wannan ramin da dutsen Salbu yana aldabi ɗalibin ya fito a cikin wasu jama'a daga musulmi har suka zo suka riƙi wannan wato kafar wannan da suka kuso ta nan gurin da dokinsu Amru ya ce wa zai fito na fito Amru ɗan Abdulwuddu dana Ali ya yi kiransa ya ce ya fito in ya isa ɗani ya faɗi wata kalma wanda isa shi ya ji ransa ya tafarfasa da sababinta to Amru ɗan Abdulwuddu ya kasance yana daga jamurman Ƙurayshawa yana daga sadaukan Ƙurayshawa saboda haka sai ya sauko daga dokinsa ya soke dokin nasa ya sa a fuskar dokinsa sannan ya taho a ƙafa ma'ana ba gudu kenan suka kewaya a fagen yaƙi suka yi wato fito na fito har sai da Sayyidina Ali ya kashe shi Allah ya yarda da shi sauran kuma guda biyun suka rushe suka aka tarwatsa su suka koma cikin wannan ramin suna masu gudu tsoro ya cika zubin zuciyarsu ha zuwa Ikramatu garin gudu ya jefar da mashinsa ya bar shi yana abin wato rusawa daga Amru hakika mushrikai sun yi niyya a cikin sashin kwanuka su tsarewa mai tsanani don su kutso wannan ramin ko su gina wata hanya da za ta ba su dama tsallaka Madina amma musulmai sun tsaya sun yi ba da gudunmawa mai kyau suna yin ruwan kibiya a gare su suna harbarsu mafi tsananin harbi har mushrikai suka tarwatse a cikin dabarunsu
yamun yamurru wala arwil hadisa bihi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali 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 say